الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت بأ الله تبارك وتعالى لديكم لنجينيه mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 26 ga watan Jumadal Ula shekara ta 2433 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 18 ga watan hudu shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 7 a bangaren lissafi suratul a'raf ba da yafi kafin darasi na yau idan da in tambayoyi suna iya gabata na'am
da aka da
ita ma ita ce ne ko sai ji a kana ce ita kuma ta ko ta ka bi ta bi jama'a wace ce ta ce ta wai tambayar dan uwa shi ne dangane da kasancewar kana cikin raka'atan fajr kuma an tada ikama ta sallar asuba yankewa za ka yi ka bi shi yace so da yawa yakan ji wasu suna cewa sai ka gama raka'atul fajr dinka sannan ka bi liman matukar raka'a ba za ta kuce maka ba wasu suka ce ko da ma za ta kuce maka ba gane ko wasu jama'a suka ce kuma dole ka yanke ka bi magana ingantacciya tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk lokacin da aka tada ikamar sallah baya halatta ka shagala da wata sallah dole ne zaka yanke kabi liman wannan sallah in ko ka rige kai ka fita ka bar musu masallaci in sun gama in yi su ka dawo ko kuma ka yanke dole ka bi su da niyyar nafila dan kasancewar hadisi ne sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa idza uqimati as-salatu fala salata illa allati uqimat ko kuma fala salata illa al-maktuba na'am Allah yake cewa idan aka tada ikamar sallah babu wata sallah ingantacciya bace wanda aka tada ikamar ma'ana ba kai bane ka bata ta a ita ce ta bace don haka a karkashin wannan hadisi kamar yanda Ibn Abdul Barr a cikin littafin sa mai suna At-Tamhid limafil muwaffa min al-asani ya hakaito maganganun magabatan kwarai dangane da mutumin da yake cikin raka'atul fajr an tada ikamar sallah malaman malikiya suka ce abinda zaka yi matukar baka ji tsoron raka'a za ta kuce maka ba to zaka iya yin raka'atul fajr kinka sannan ka bi liman wasu suka ce ba za ka shiga cikin masallaci sai dai ka tsaya a wajen masallaci kai wasu suka ce a cikin masallaci ma za ka shiga wasu suka ce kai ko da raka'a za ta kuce maka zaka yanke wannan zaka ci gaba da raka'atul fajr in ka gama sannan ka gudi ma a ƙarshe yake cewa ba wanda yake da ta cewa bayan fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don haka magana mafi inganci duk lokacin da aka tada ikamar sallah sawa'an raka'atul fajr ce kake ciki ko wata sallah ce kake ta daban ta farilla ko kuma ta nafila dole zaka yanke sallah an gane ko in ma ka bi su ko kuma ka fita ka bar musu masallaci yanzu misali ka zo masallaci bacci ya dauke ka sai ka zo kana yin azhar kafin liman ya zo a yi la'asar kana cikin yin azhar din nan sai liman ya zo aka tada ikamar sallah ta la'asar to a ka'ida anan dole zaka yanke wannan sallah an gane wannan azhar din da kake ciki dole zaka yanke ta ka bi liman da niyyar azhar ko ka bi shi da niyyar la'asar in an gama sannan ka tashi ka yi azhar ɗinka dan baya halatta yi kasance a masallaci ɗaya salla biyu a lokaci ɗaya farilla ko nafila shi musulunci a kullun abin da yake fama hada kan jama'a abin da zai ƙara bayyana mana irin wannan misali kasancewar a cikin Ramadan ka zo masallaci liman ya gama sallar isha an fara tarawihi idan ka zo ba za ka tsira ishakka ba iya abin da za ka yi sai ka kabbara ka bi shi da niyyar isha shi yana tarawihi kai kana isha idan raka'a ɗaya ka samu kenan sai ka ci ko abin da ya rage maka raka'a uku idan ku biyu ka samu kenan daga ya salamci sai ka tashi ka ci ko biyun abin da ya rage maka in ya so in an gama in za ka bi shi tarawihin ka bi shi in ba za ka bi shi ba ya so kuma ka fita daga cikin masallaci ko kuma nafilar ka ce kake sai liman ya zo kai ka riga ka gama sallah ce in dai ba da asar bace ba ko asuba misali ka gama sallah ta azhar a wani masallaci ne daban sai ka zo wani masallaci nan ka fara nafilfilin ka su kuma ba su yi azhar ba idan suka zo suka tada iqamar sallah dole za ka yanke wannan nafila da kake in ma ka bi su da niyyar nafila su suna farilla kai kana nafila ko kuma ka fita ka bar musu masallacin idan sun gama ka zo ka ci gaba da nafilar ka don haka ya ce fala salata illa al-maktuba babu wata sallah ingantacciya face ta farilla a wata riwaya ya ce illa allati uqimat sai dai wadda aka tada an gane su sun kafa hujja waɗanda suka ce a ba ka yanke ba sai dai idan ka yi tsoron kocewar raka'a da fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu adi'u Allah wa adi'u rasul wa la tubdilu a'malakum ubangiji ta'ala yace ya ku jama'ar mu'mini ku yi da'a ga ubangijinku ku yi da'a ga manzansa kar ku bata ayyukanku malamai suka ce abinda ayar take nihi kar ku bata ayyukanku da riya da ciyarwa an gane ko kuma guri akan duk wani abin da kuka ciyar da shi na dukiya da sauransu amma ba ana nihin cewa ba ka fara ibada cewa karka bata ta da wannan aya suka kafa hujja a irin wannan kuma da wajen azumi wanda yake na nafila cewa dole in ka dau azumi na nafila dole sai ka kai shi wanda kuma karmu manta duka bayani ya gabata kana da damar da zaka aje shi bayan ka wayi gari da azumi duk da cewa ba kan masalar wani illa kasancewar dangadin fa'ida shi dai anan ka'ida in an tada iqamar sallah to dole ne zaka yanke sallah ka buli man wannan sallah wai shafa fuska bayan ka daga hannu a cikin addu'a ayyahu ya gabata nan kusa a darasinmu na bulugul maram a babin da muke na ƙarshe wanda kasancewar magana mafi inganci babu dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya inganta zai zama hujja dangane da shafa fuska bayan mutum ya daga hannunsa a cikin addu'a gaba ɗaya duk hadisan da suka zo ba ɗaya wanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma daga hannu hadisi ne mutawatir sama da sahabi 100 suka rawaito cewa sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga hannunsa a cikin addu'a amma gaba ɗayan su galibi ba wanda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya daga hannunsa sannan yana aje yana shafar fuska kafin ya aje don haka al-Imam an-Nawawi Allah ya ji kansa ya biyo bayan al-Izzu ibn Abdussalam yake cewa ba kowa ba yake shafa fuska bayan ya daga hannunsa a cikin addu'a sai jahili don haka babu hadisi sahihi akan haka amma daga hannu wannan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sunna ce mutawatira kuma sababi ne daga cikin sabubba wanda yake na karbuwar addu'a mutum ya daga hannuwansa don haka shi kuma ibada ba a gina ta sai akan abu wanda yake ingantacce nassi na alqur'ani ko kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama addu'a ibada ce ta ina muka san yanda ake addu'a ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani abu wanda yake na ibada ba a kafa hujja da shi sai akan hadisi wanda yake sahihi shi ko babu hadisi wanda ya inganta akan haka kwarai tare da cewa shi Ibn Hajar al-Asqalani a cikin bulugul maram ya kyautata danganan hadisin yace yana da shawahid waɗanda in an hada su zai su iya zamantowa hadisi ne hasan amma babu ɗayan da zai karfafi dan uwansa daga cikin hadisan gaba ɗayan su kowanne yana da illa kamar yadda Sheikh Nasir Alwani Allah ya ji kansa a cikin littafinsa Irwaul Dalil ya tsawaita bayani akan wannan mas'ala Na'am.
Na'am game da suke tsaro waye su suna cikin gidan soro waye suna cikin tsaro ko kuma su ne.
Kamar suna cikin biro.
Suna cikin gidan laka ko ko gidan sai ya ta. Amma waye an so cikin gidan kago haka.
Shin mutum ya kyauta ko bai kyauta ba? Wanda sari kai ne ka gina gida bulo da bulo ka shiga, sannan mahaifanka kuma suna cikin gida wanda yake na laka da sauransu, ko kuma kai a gida wanda yake na laka su kuma a ɗakuna na haƙƙi kawo kuma kuna gari guda. Shi dai abin da ya dace a nan, duk wani abu wanda yake na kyautatawa ɗa mumini abin da ake so ya gabatar ma mahaifansa. An gane ko? Idan kana da hali, farkon wanda ya kamata ka kyautata ma a rayuwarka su ne mahaifa. Amma ba yana nuna cewa ba dole duk abin da kama kanka cewa su ma sai ka musu. Shi dai iya abu wanda yake na haƙƙinsu dole kai ƙoƙari ka kiyaye. Duk wata kyautatawa kai musu wanda kasancewar ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk abin da ka zai ma mahaifansa a iya rayuwarsa, to bibiya ba iya abin da yake kan shi na haƙƙinsu. Da zaka shekarar miliyar kana ma uwayenka hidima, ba dare ba rana baka biya ba abin da yake kanka na haƙƙinsu. Manzo Allah ya ce sai dai idan ka samu mahaifinka ko mahaifiyarka na bauta a hannun wasu, ka zuba kuɗi ka sayo mahaifin naka ka yanta shi, a shi ne ka ɗan yi wani abin a zo a gani. Don haka dai inda hali kamata ya yi a ce gidan da mahaifanka suke zaune ya ma wuce sama da gidan da kai kake zaune a cikin shi, abin da ya fi dacewa. In kuma har ba a samu haka ba, to ya zamanto a yi daidai wa daida, ko kuma in an yi ƙasa da haka dai, in dai kana kula da haƙƙinsu duka dai ba laifi ba ne. Bari shi dai babban abin da ake bukata, duk wani kyautatawa mahaifa suka dace kai musu a farko, kamar yadda Allah ya mana wasiya a wurare sun wuce a lissafa a cikin alkur'aninsa cewa mu kyautata ma mahaifa. Wa iza akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana wa wasayna al insana bi walidayhi ihsanan hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha al aya. Don haka wannan duka wasiya ce Ubangiji Ta'ala yake ma mu'minai cewa su kyautata ma mahaifansu matukar kyautatawa. Na'am, wancan yana jiya ne. Yake cewa na'am. 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 Wai misali mutum ne yake da kuɗin, yake da halin zuwa hajji, shi ya je ko shi bai je ba? Tambayar da muke, shi bai je ba, sannan kuma yana da kuɗin mutum guda, shin kansa zai biya ma ko kuma mahaifinsa zai biya ma ko kuma mahaifiyarsa? A farko dai kansa zai biya ma, domin shi da Allah ya mallaka masa wannan guziri shine hajji ta zama wajibi a kan shi. An gane ko ba mahaifansa ba? Kenan farko idan ka mallaki abinda zai kai ka ya dawo da kai hajji, kai ne hajji ta zama wajibi a kanka ba mahaifanka ba. Kai ne farkon wanda zaka tafi ka je ka sauke wannan farin. Bayan haka idan Allah ya hure maka, to tsakanin uwa da uba kuma wa za a biya ma da farko? Uwa ita ce take dacewa a biya masa, saboda haƙƙin uwa akan ɗa yafi haƙƙin uba girma. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisin Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda da yake cewa wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shine Muawiya ibn Haida al-Qushayri, yace ya Rasulullahi duk a cikin jama'a waye ku cancanta game da in kyautata masa? Manzon Allah yace masa mahaifiyarka. Yace sannan siwa? Manzon Allah yace masa mahaifiyarka. Sannan siwa? Manzon Allah yace masa mahaifiyarka. Yace sannan siwa? Manzon Allah yace sannan mahaifinka. Don haka anan malaman fiqh suka fitar da wata matsala, suka ce mutumin da ciyar da mahaifinsa da mahaifiyarsa ya zama wajibi a kansa, idan ya kiwaya ya kiwaya iya abin da ya samu bai wuce ba cin mutun daya anan aka ce sai a gabatar da mahaifiyar a bata uban in yaso shi ya dangana saboda manzon Allah sai da yi wasiyar cewa mahaifiyarka 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 su uku sannan a karo na huɗu yace mahaifinka don haka haƙƙin uwa shi yake sama da haƙƙin uba an gane ko bayan ka je ka sauke fardi farkon wanda yake dacewa ka biya masa kuma ita ce mahaifiya na'am
kamar wala a fari da kai ka musu tsaya haka kuma haka dan har kai an yi bincike ana kan zaka ta duk a cikin wani daki kaje a cikin ai ana kuma ba mu duk a cikin kuma kuna ko ana yin wannan sallah
wai misali lokacin da mutum aka tsare shi inda babu ruwan da zai yi arwalla kuma babu kasar da zai shafa ya ce mama a matsayin sa na musulmi ga lokacin sallah yaya zai yi haka nan zai yi sallah kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan suna cikin tafiya babu ruwan da za su yi arwalla ga lokacin sallah yayi kafin Allah ya saukar da ayar ce mama haka nan suke sallah wannan kuma shine daidai da fadar Allah subhanahu wataala fattaqullaha mustafaat ngani ku kamar misali shine malamai suke ba da misali kai ne wani naman dawaye biyo ka sai kamar kai saman icci ya zare ka ya hana ka sauko kuma ga lokacin sallah yayi ba ruwan da zaka yi arwalla ba kasar da zaka yi ce mama haka nan zaka yi sallah bakin gurgurdan ikon ka ruku'u da sujada zaka iya yin nuni da su idan ba zaka iya kai goshin ka kasa ba kai ne na karshe sai mu je darasi na yau to ai tunda akwai najasa kuma ai bai halatta a shahi najasa ai ce mama wai kamar kasancewar mahaifiyar babu wanda za a hada su su tafi anan kasancewar lalle mas'ala ce wadda take ta musamman cewa mace mu'mina bayya halatta ta yi gulaguran da ya kai tsawon yini da dare sai da muharraminta an gane ko sai da muharraminta tare da cewa wasu malamai kamar su al-Imam Malik su sun yi rangwamen in an samu abokan tafiya amintattu ba laifi za a iya hada mace ta yi gulaguro na haji ko wani gulaguro wanda yake na daban idan amintattu ne illa kasancewar fada mafi rinjaye mace mu'mina bayya halatta ta yi tafiya gulaguran da ya kai tsawon yini da dare sai da muharraminta hadisi na cikin Bukhari manzon Allah ya ce sai dai da danta ko kuma dan uwa ko kuma babanta ko kuma dan uwanta ko kuma amminta ko kuma wanda yake khalikinta wanda dai haramun kinshi ne ya aure ta gane wannan kuma mas'ala ce ta daban wancan kuma muna maganar akan kyautatawa darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya karshen wato aya ta 30 wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala kafin ita ta 29 yake cewa qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid wad'uhu mukhlisina lahu ad-din kama bada'akum tawdun fariqan hada wa fariqan haqqo alayhim ad-dhalala إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون واندا عمرني وبنجي تعالى كما من زنسا شوى يفتا غم شركي كوكما يفتا غجماء غبادا شيد سوء أمر ربي بالكسر وبنجي نا ياي عمرني دنغني دا تبا تبدا آدلش مي أكي نهي دا آدلش أنا شيني توليدي كلمة لا إله إلا الله ma'ana musantsanta duk wani abu mai sunan ibada ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala domin shine ya cancanta a sarrafa masa ibada an gane kar a sanya masa abokin tarayya domin kalima ta la ilaha illallah ita ce tsantsar adalci da ita sammai suka tsaya ba tare da ginshiki ba da kalima ta la ilaha illallah Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kan itse da kasa duk wani adalci a doron kasa ba zai tabbata ba dole sai an tabbatar da kalima ta la ilaha illallah shine yace qul amara rabbi bil qist ce da su ubangiji na yayi umarni dangane da wato kadai tashi a cikin ibada wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid kuma yana umarnin cewa ku tsaye da fuskokin ku ma'ana ku fuskantar da fuskokin ku a cikin sallah zuwa ga kenan al-qibla inda kulli masjid Allah ne inda anan kenan zaka iya daukan ta bi ma'ana fi aifi kulli masjid a kuma wani masallaci kuke in za ku yi sallah to ku fuskantar da fuskokin ku zuwa Ka'aba kamar yanda aya ta gabata a cikin Baqara wa haitsu ma kuntum fa wallu wujuhakum shadrahu li alla yakuna lin nasi alaykum hujja shine cewa aqimu wujuhakum ku juya fuskokin ku zuwa ga Ka'aba inda kulli masjidin a cikin kuma wani masallaci ne idan za ku yi sallah wadu ubu mukhlisina lahu din ku bauta ma ubangijinku ma'ana halin kuna masu tsarkake ibada gare shi lafazin addini anan bi ma'ana al-ibada ma'ana duk wani abu mai sunan ibada ku tsarkake shi ku sarrafa shi zuwa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala kar ku sanya masa kishiya sai ce kama bada akunta uduna kamar yanda ubangiji ta'ala ya fare ku a farkon halitta haka za ku koma kama bada akun tawudun wasu malamai suka ce kamar yanda anan rayuwa ta duniya Allah ya halice ku akwai mu'minai akwai kafirai haka a ranar kiyama haka za ku tashi akwai mu'minai akwai kafirai wallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir ko kuma kama bada akun tawudun kamar yanda Allah ya fara halittar ku a babu ku Allah ya samar da ku to haka bayan kun mutu kun ruddige kun zama ƙasa ubangiji tabaraka wa ta'ala zai dawo da ku kamar yanda cikin suratul anbiya yake cewa kama bada'ana awwala khalqin nu'id wa'adan 'alaina inna kunna fa'ili sai ya ce fariqan hada wata jama'ar ubangiji ta'ala ya shiryar da ita zuwa tafarki wanda yake madaidaici wa fariqan wata jama'ar ku haqqo 'alaihim dhalala wato bata ta gasgata akan ta wannan zamu gane cewa shiriya shiriya ta ubangiji ce kyauta ce ta shiryar da wanda ya ga dama daga cikin bayinsa kuma tsantsar adalci ne nashi ya batar da wanda ya ga dama daga cikin bayinsa amma haka kai tsaye ubangiji tabaraka wa ta'ala bai ya batar da bayinsa sai ya nuna musu hanya ta gaskiya ya nuna musu hanya ta banza idan sun zaba ma kansu hanya ta banza ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya kara ingiza su wa ma kana allah li yudilla qauman ba'da idha hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun falamma zaghu azaga allah qulubahum in ka zaga hanya ta bata ubangiji tabaraka wa ta'ala in ya kaddara ma bata sai ya kara ingiza ka amma duk bawon da allah ya halitta sai ya nuna masa ga hanya ta kurai ga hanya ta banza in ya so ta ka tarege ka zaba ma kanka inna hadaina husabila imma shakiran wa imma kafura wa hadaina hunajide to shine anan yace fariqan hada wata jama'ar ubangiji ta'ala ya shiryar da ita zuwa tafarki madidici shine addinin musulunci wa fariqan haqa alaihim wa fanala wata jama'ar kwa wato bata ta gasgata a kansu a cikin hukuncin Allah cewa daman halakakku ne ta babbi ne makomar su ita ce wuta sai ya ce innahum muttakhadhu shayatin awliya'a min dunillah domin su wato sun maida shaidanu su ne masoyansu suna musu biyayya sau da kafa min dunillahi kuma bayan ubangiji tabaraka wa ta'ala wa yahsabuna annahum muhtadun kuma suna zaton cewa su shiryayyu ne saboda shaytani shi yake zawwa ya kawata maka mummunan aiki sai kaga cewa kyokkyawa ne an gane ku kamar yanda ubangiji ta'ala yake cewa wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malakum shaytani shine ya kawata musu wato miyagun ayyukan su suka ga cewa kyokkyawa ne wa saddahum an-nasabi kuma sannan ya tsare su dangane da tafarki wanda yake madaidaici to dan haka kasancewar ubangiji ta'ala ya nuna mana cewa babu mafi tabewa sama da mutumin da a rayuwarsa ta duniya ya kauce ma tafarki na gaskiya amma yana ganin cewa shi shiryayye ne sai a ranar kiyama zai yi nadama nadamar da ba za ta amfane shi ba zai ga cewa ashe shi tuntuna a rayuwarsa ta duniya ya tsaki layi kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa qul hannu nabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a to shine anan Allah yake cewa innahum muttakhadhu shayatin awliya'a min dunillah lalle su sun mai da shaydanu su ne masoyansu ma'ana suna musu biyayya sau da kafa min dunillahi koma bayan ubangiji tabaraka wa ta'ala ma'ana sun bar ubangiji tabaraka wa ta'ala sun bi shaydan sai yace wa yahsabuna annahum muhtadun tare da haka kuma suna zaton cewa wai su ne shiryayyu to dan haka shine karshen da yanda muka tsaya za mu tashi kenan aya ta 31 a'udhu billahi minash shaytanir rajim qala allahu tabaaraka wa ta'ala ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجي تعالى كيشوا يا بني آدم wato ya ku ƴaƴan adam ku zuzina ta kun inda kulli masjid ubangiji ta'ala yace ku riki tufafin da zai rufe al'aurar ku inda kulli masjid ma'ana a wurin kowace sallah ko kuma kace a cikin koma wani masallaci ne ma'ana idan za ku yi sallah to ku riki tufafin da zai suturci al'aurar ku suturci al'aura sharɗi ne daga cikin sharɗa wanda yake na sallah kasancewar ita wannan aya akwai jama'a ta mushrikai ko kuma mu ce jama'a wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya same su sune galibin su ko mushrikai ne a wannan lokaci idan za su yi dawafi da dakin Allah suna yin dawafi zur an gane ko wato su maza sai su zo su yi a cikin yini mata su kuma daddare za su zo su yi menene iya aqidar su iya abinda shaytani ya kawata musu wai kayan da suka saba ma Allah subhanahu wataala da su ai bai dace ba su yi tawafi da su sai mutun ya tudi zur aihuwar uwarshi a haka zai yi tawafi da Kaaba to shine ubangiji ta'ala sai ya turo sako na musamman yace ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid ya ku ƴaƴan adam ku riki abinda zai suturce al'auranku abinda ake nihi da zina anan a farko shine abinda zai suturce al'auranka an gane ku inda kulli masjidin a wurin koma wani masallaci lokacin da za ku yi sallah dole ne sharɗi ne daga cikin sharɗa na sallah matukar mutum yana da iko dole zai suturce al'auransa duk mutumin da yake da halin suturce al'auransa idan bai suturce ba yayin sallah haka nan sallah ce batacciya ba za ta samu karbuwa ba a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala don haka kuma bayan ka suturce al'auranka a nan duniya akan haka an shar'anta mana duk lokacin da za mu gana da ubangiji tabaraka wa ta'ala to mu zamanto a cikin alu ma'ana ka samu tufafi waɗanda suke kyawawa sautatattu a duk lokacin da za ka yi sallah don haka kasancewar aka shar'anta mana yin ado irin na ƙura'a daka a ranar juma'a da irin ranar idi an gane ko da duk lokacin da mutum zai fuskanci ubangijinsa tabaraka wa ta'ala saboda kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana cewa ita sallah wato wata ganawa ce da bawa yake yi tsakaninsa da ubangijinsa tabaraka wa ta'ala manzon Allah ya ce mana duk lokacin da bawa ya kabbara sallah ya san da cewa yana ganawa ne da ubangijinsa manzon Allah ya ce don haka kar ya yi tufi gabansa kar ya yi tufi a damarsa sidi a hagun kinsa shi ma kasan diddigensa sannan ya taki manzo Allah ya ce domin ubangiji tabaraka wa ta'ala ne na fuskantar shi don haka kuma ya gabata a cikin darasin wanda yake na Bukhari duk lokacin da kake sallah idan kace alhamdulillahi rabbil alamin tattaunawa ne kuke tsakaninka da ubangiji tabaraka wa ta'ala kamar yanda ya inganta in bawa yace alhamdulillahi rabbil alamin ubangiji ta'ala sai yace hamidani ammi idan yace arrahmanir rahim sai yace asna alayya abdi maliki yawmiddin sai ya ce majadani abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai ya ce hadha bayni wa bayna abdi wa li abdi ma sa'al ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin ubangiji ta'ala sai ya ce hadha li abdi wa li abdi ma sa'al to dan haka kasancewar kaya waɗanda suke kyawawa duk lokacin da zamu yi sallah ta farilla ko ta nafila haka ake buƙatar mu yi ado domin tsayawa gaban zatin Ubangijinmu subhanahu wa ta'ala don haka shine yace ku zina ta kun inda kullu masjid wato ku riki adanku an gane ku yi ake nihi da ado a nan farko shine abinda zai sifirce al'aurarku a wurin dukkan masallaci sallah ne za ku yi ko dawafi ne za ku yi dole ya zamanto musutarci al'auran domin lafazin almasjid a yare wanda yake na larabci shine dukkan wurin da za a iya yin sujada sawa'an masallaci ne wanda a gina nan musamman ko a gidanka za ka yi sallah kai kadai a cikin daki dole sai ka sutarci al'auran ko duhun da ke akwai dan ba sai inda wani zai ganka ba saboda akwai mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda suke tare da kai kuma gaban zatin ubangijinka ne za ka tsaya don haka anan ubangiji ta'ala ya ce musu bai dace bai zamanto kuna dawafi zur sai ya ce wa kulu wa shrabu wa la tusrifu ku ci ku sha amma kar ku wuce gona da iri kasancewar wannan shi ma akwai wata kabila waɗanda idan sun fara aikin haji su ba sa cin duk wani abinci wanda yake mai daɗi mai maiko an gane ku ubangiji ta'ala ya nuna musu cewa wannan fa ba ibada bace ba wa kulu wa shrabu ku ci ku sha duk abinda Allah ya halatta muku ku ci ku sha maganar ku kaudace ma wani nau'i na abinci da daɗa a lokacin da kuke cikin haji sai dai abinda za ku toshe wato za ku yi maganin yunwa da shi wannan ba ibada bace ba Allah bai shar'anta muku sai ya ce wala tusrifu yace kuma kar ku wuce wato gona da iri yana daga cikin al-israf shine kasancewar bayan ka ci abinci ka koshi ka kare ci kamar yadda a Hausa ake cewa mutum yayi gangan kare ka ci abinci ka koshi ka kare ci wannan israfi ne ko kuma kasancewar ga iya abincin da zai ishe ka sai a zo a dafa abinci kala kala wanda za a ci a bar shi haka kawai an gane ku musamman a inda mabukata sun yi karanci ko kuma ya kasance anan kasancewar kai tsada da abincin da ya wuce ka'ida bakin gulgulan iya halinka duka wannan ana kiran shi al-israf wanda kuma ba sifa bace ba ta mu'minan kwarai kamar yadda ubangiji tabaraka wataala ya gaya mana wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama wani daga cikin magabata shine aliyu ibn al-husayn ibn waqid Allah ya ji kansa da ya kallo wannan aya sai yake cewa qad jama'a Allahu tibba kullahu fi nisfi aya ubangiji ta'ala ya hada likitanci gaba dayansa a cikin rabin aya wanda duk mutumin da zai kiyaye ci da sha ba tare da wuce iyaka ba to galibi zaka ganshi a cikin koshin lafiya domin galibin abin da ke haifar da rashin lafiya a jikin dan adam shine ci da sha idan mutum ya wuce ka'ida wanda ba abin da yake haddasa rashin lafiya a jikin dan adam galibi shine wuce gona da iri a wajen ci ko a wajen sha wanda mafi yawa inda za a zo da mutum goma a yau a auna su dangane da kowa rashin lafiyar da take dauke da ita zaka samu galibin waɗannan rashin lafiya a sanadiyar ci da sha ne in ma ka samu mutum rashin lafiyar yaki cin yaki ci yaki sha ko abinci ya masa karanci ko kuma abin sha ya masa karanci ko kuma ka samu cewa a wajen cin ne ya wuce ka'ida ko a wajen shan ne ya wuce ka'ida kenan ɗayan biyu ne in ma ka kankanta ma jikinka abinci kamar yadda ya dace ka ci ko kuma ka yawaita ma kanka abincin ya wuce ka'ida ko ka kankanta ma kanka abin sha ko kuma kasancewar ka yawaita ma kanka abin sha ya wuce ka'ida shine yace Ubangiji ta'ala ya hada likitanci gaba ɗayansa a cikin rabin aya daga cikin alqur'anin sa ma'ana a wannan aya yace wa kulu wa shrabu wa la tusrifu ku ci ku sha amma kar ku wuce iyaka dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a sunna shi ingantacciya ya nuna mana iya gulgudan abinda zamu ci shine yake nuna mana cewa dan adam bai taba cika wani makayi wanda yake na sharri da mugunta manzon Allah yace sama da cikin sa yace ɗan lomomi da za su miƙe tsatsanka ya kai dan adam manzon Allah yace ai sun ishe ka yace kai in har ba maka wa sai ka ci abinci da yawa manzon Allah yace to kasa cikin naka kashi uku kashi ɗaya ka ci abinci kashi ɗaya ka sha abin sha kashi ɗaya kuma ka bar shi domin limfasawa in har ma ka nace cewa wai sai ka ci abinci sosai to ka kasa ciki kashi uku an gane ku kenan kaga wanda ya kasa ciki kashi uku shi ma ya dan wuce ne kenan wannan shine wai halaccin kashi ɗaya ka ci abinci kashi ɗaya ka sha abin sha kashi ɗaya ka bar shi domin limfasawa amma abinda ake bukata kai ɗan lomomi waɗanda dai za su dan toshe ma yunwa kai dai baka koshi ba amma maganar yunwa ta dame ka ba su taso ba saboda idan ka dauka dukkan wani ragwanci da kasala da duk wata rashin lafiya ba komai yake haifar da su illa cika ciki da abinci dan haka wani malami ya zana cewa yawancin abinci yana ɗaya daga cikin abubuwa uku masu gaugawar da halakar da bawa masu gaugawar halakar da dan adam shine yake cewa salasu muhlikatun lil anami wa mi'atu saqami ila saqami dawamu mudamatin wa dawamu wadhin wa idkhalu ta'ami ala ta'ami shigar da abinci bayan ka ci abinci ka kara ci to wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa uku waɗanda suke masu gaugawar halakar da mutum shine yace wa kulu washrabu wa la tusri ubangiji ta'ala yace ku ci ku sha amma kar ku wuce iyaka innahu la yuhibbul musrifin domin ubangiji tabaraka ta'ala bai ya kaunar bayin sa waɗanda suke masu wuce gona da iri duk wani abu wanda yake wuce gona da iri wannan haramun ne a shari'anci iya iyakar da Allah ya mana ko manzon sa to ba a bukatar mu ketara idan ku kage tara ka ji bar dadi kullum mana harama zinatallahi allati akhraja li ibadihi ubangiji ta'ala yace ce da su wane ne ya haramta kawata ubangiji tabaraka wata'ala wanda ya fitar ma bayin sa ma'ana kayan ado wanda Allah ya fitar ma bayin sa wane ne ya haramta cewa wai ba za ku yi tawafi ba da tufafi saboda kun saba ma Allah da su wane ne ya haramta muku cewa kar ku sa wa tayyibati min arziq wane ne ya haramta muku dadada daga cikin abin da Allah ya azurta ku na abinci wa yace muku in an fara aikin haji ba a cin abinci wanda yake mai dadi sai dai kawai a ci abinci dai dan dai min ne ake cewa dan dai kar a mutu ma'ana maganin yunwa shi ne sai Allah ya ce kul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya ce da su ha duk abinda Allah ya fito da shi na ado da duk wanda dadada daga cikin abinci ubangiji ta'ala ya halicce shi ne saboda waɗanda suka yi imani da shi a wannan rayuwa ta duniya in ma kafirai sun yi tarayya da mu'minai to ba dan su ba aka yi domin duk abin da Allah ya halitta mana a ban ƙasa ya halicce shi ne a sanadiyar ya zame mana agaji domin mu kadaita shi a cikin ibada an gane ku don haka Allah ya halitta mana komai huwal ladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a duk abin da Allah ya halitta mana ya halitta mana ne saboda bayin sa mu'minai su samu damar da za su bauta masa shine sai yace kul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya ce da su duk wani abin da Allah ya halitta na ado da duk wani dadada daga cikin arziki Allah ya halicce shi saboda mu'minai a wannan rayuwa ta duniya ko da mushrikai sun yi tarayya da su to ba dan su ba aka yi an gane ko albarkacin kaza ne ka dangare yake shan ruwan kasko sai yace khalisatan yawmal qiyama amma kebantacce ne ga mu'minai a ranar kiyama domin duk wani jin dadi a gobe kiyama ya kebanta da mu'mini kafiri ba abin da ya rage masa a ranar kiyama illa azaba da wulakanci da fuskanci a wata kira khalisatun yawmal qiyama ma'ana duk wannan abin da Allah ya halitta kebantacce ne ga mu'minai a ranar kiyama kenan sai ya zamanto khabar ne wanda yake na mutada wanda yake mahzu ai hiya khalisatun lil mu'minina yawmal qiyama ubangiji ta'ala ya kebance duk wani jin dadi na mu'minai ne a ranar kiyama sai ya ce kazalika kamar yanda muka muku wannan bayani ubangiji ta'ala ya ce nufassirul ayati haka muke rabi ayoyin mu daki-daki a wajen bayani da kaumi ya'lamu ga mutanen da suke sani su san da cewa wato likaumi ya'lamu wato ga mutanen da suke sanin cewa ubangijin su shine ya cancanta su kadaita shi a cikin ibada wani inna ma harrama rabbiyal fawahisha ce da su lalle ubangiji na ya haramta mana alfasha ma ba haramin hawa ma badana abin da ya bayyana da gare ta wa ma badana da duk abin da ya kuya lafazin alfawahish kamar yanda bayani ya gabata jami'i ne na fahisha in aka ce fahisha duk wani aiki wanda yake mummuna wanda shari'a ba ta yarda da shi ba shine yace ma bahara minha wa ma baqan wato abin da ya bayyana daga cikin ta sai yace wa ma baqan da abin da ya kuya kenan ma bahara minha wasu malamai suka ce anan tawafin da maza suke yi